بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتك سادوا أولا يمتشي من البركة يمتشي الجمعة awannan bigire mai albarka masallaci mu na Abubakar Siddiq da ke nan Bukar Ari cikin garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa. A yau 9 ga watan Jumada al-akhir shekara na 1437 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 18 ga watan 3 shekara na 2016 domin ci gaba da tafsirinmu na mako-mako. Muna cikin tafsirin suratul Baqara kamar yadda muka sani, kuma mun tsaya a tafsirin aya na 115. Mun faɗi wasu abubuwa, sannan muka ce insha Allahu za mu ɗora a yau. To, kafin nan mun yi alƙawarin cewa akwai tambayoyi wadda aka rubuta, za mu zaɓe su ko za mu zaɓi waɗansu daga cikinsu mu bayar da amsansu. So, a gurguje akwai tambayoyi wadda za mu amsa su kamar haka. Tambaya ta farko tana cewa, ba sallama, tambaya na shi ne, me hukuncin mutumin da ya ce idan baka da ƙungiya kai ba musulmi ba ne? To, hukuncin wannan mutumin shi ne a yi masa uzuri da jahilci in jahili ne, sai a koyar da shi cewa wannan maganar tasa ba haka take ba. Me ake nufi da ƙungiya? Duk wani taro na jama'a wadda suka haɗa kai don cimma wata manufa ta hanyar aiwatar da waɗansu ayyuka da za su gindaya makawunansu don cimma wannan manufan, da tsare-tsare da za su bi su yarda cewa za su bi wannan tsarin domin cimma wannan manufa ɗin. Wannan shi ne abin da ake nufi da ƙungiya. To, hukuncin ƙungiya shi ne hukuncin manufanta da ayyukanta. Idan manufanta kyakkyawa ce, ayyukan kyakkyawa, to ƙungiyar kyakkyawa ƙungiya ce. Haɗin kai ne domin aiwatar da abu wanda yake mai kyau. To, Allah Maɗaukakin Sarki ya umarni da wannan: wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ku haɗa kai ku taimaki juna wajen aikin da'a da aikin tsoron Allah Maɗaukakin Sarki, kuma kada ku haɗa kai wajen yin sabo da ta'addanci. Allah Maɗaukakin Sarki da yake umarni da aikata kyakkyawa da hani da mummuna, cewa yi waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Lallai a samu daga cikinku waɗansu gungun jama'a al'umma. Malamai suna fassara minkum anan da tafsiri guda biyu: imma min tazanto li bayani jins, ma'ana a same ku masu yin haka, wato kowa da kowan ku yi haka, ku zanto al'umma masu yin umarni da kyakkyawa masu hani da mummuna, ko kuma min tazanto min tab'idiyya, wato a samu waɗansu mutane daga cikinku, wata jama'a daga cikinku aikinta kenan wannan. A nan sai a fassara wannan umma a matsayin ƙungiya. A samu waɗansu ƙungiya ko ɓangare daga cikinku wadda za su yi wannan aikin. su specialist ne a wannan aiki din in dai al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ne to wannan daidai ne dan haka yana da kyau idan mutum zai aikin alkhairi ya nemi wadansu mutane su yi tare dan su yi tarayya a wannan abun saboda a koyaushe a samu jama'a su yi abu yafi yadda mutum dai shi zai ana cewa hannu dai bai mene yawa to wannan abu ne wanda ya dace Annabi sallallahu alaihi wasallama da zai gina masallaci ya fara ya hada da mutane ko ba haka ba saboda haka yin kungiya dan aikin alkhairi abu ne wanda yake kyakkyawa a musulunci yadda yake zama mummuna shine kace duk wanda bai shiga kungiyar nan naka ba to ba musulmi ne ba to irin wannan abin da kana iya mai tambayar ne yake kenan mutum yayi kungiya domin ciyar da musulunci gaba sai ya zanto wadansu suna nan su ma suna yin aikin amma sun zabi cewa su bi su yi shi ba tare da sun kafa kungiya ba to sai mutum ya ce duk wanda bai shiga wannan kungiyar ba to ba musulmi ne ba to wannan shine kaucewa kungiyar ta zanto sabon addini kenan wannan kuskure ne saboda haka duk wanda zai kungiya domin aikin alkhairi to ya kira mutane su zo su bashi gudunmawa sawabin sun zo ko ba su zo ba manufansa ya fada musu kuma ya yi aiki wanda ya dace da karantar Allah da karantar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi daidai to amma a ce duk wanda baya wata kungiya to sai a tambaye irin wannan ai kafin a fara yin abin da muka sani yau kungiya haka nan a ce kungiyar kaza ko kungiyar kaza ai akwai musulmi wanda ba su da wannan kungiyar su ba musulmi bane kenan sai a tambaye shi Imam Malik mai kungiyarsa a tambaye shi Imam Shafi'i mai kungiyarsa a tambaye shi Abu Hanifa mai kungiyarsa Ahmad ibn Hanbal mai kungiyarsa kai kana iya ma kara gaba ka tambaye shi sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai kungiyarsu to in ba su zanto musulmi ba waye musulmi eh saboda haka wannan ta'assubanci ne imma jahilci ko takabburanci ko inadi yakan sa mutum yayi wannan magana cewa in baka kowace kungiya to kai ba musulmi bane ko wani ya ce in baka nashi kungiya to kai ba musulmi bane gaskiya wannan kuskure ne kuma ina fata cewa mu a kasan mu dai yanzu an samu sautin irin wannan abun muna fata Allah madaukin sarki ya kara mana fahimtar addini dan mu guji irin waɗannan maganganu wanda suka saba wa karantarar Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa assalamu alaikum ga tambayoyin sa guda uku na farko yana cewa malam menene hukuncin matan da take goye da yaro sai yayi bauli cikin pampers alhali tana cikin sallah tana dauke da yaro sai yayi bauli amma a cikin pampers wannan yayi kama da wata matsala da malaman ahnaf suke farlantawa cewa idan mutum ya dauki bauli a cikin gora yayi sallah shin sallarsa tana nan ko babu sallah kaga wannan ai pampers a jikin yaron yake ko bai shafi mai sallah din ba idan najasa ta taba jikin mai sallah ta fita idan mai sallah yayi hadasi hadasi shi yake karya masa alaula ana so ya tsarkake wurin sallan sa ya tsarkake tufafinsa tahara min alhadasi da alkhabas in mutum zai yi sallah amma idan khabas ya taba jikin mutum alhali yana sallah idan khabas ya taba jikin mutum a lokacin da yake sallah idan ya sani in zai iya ba zai dau lokaci ba sai ya share shi ko ya wanke shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake sallah sai mala'ika Jibril ya zo ya faɗa masa cewa akwai najasa a takalminsa sai ya goge takalmin sai ya cire takalmin afwan sai ya cire takalmin a gefe da ya shirya takalmin ya ci gaba da sallansa da ya shirya takalmi sahabbai suka gani sai kowa ma ya shirya nan shi da idan da sallah ya tambaye su ne ta suka yi haka ya suka ce mun ga ka shirya ne saboda haka mu muka shirya sai ce a ga dalilin shiryawa na saboda haka da gaba in mutum zai shiga masallaci ya duba takalmansa in akwai da shi ya goge shi kafin ya shiga saboda haka in zai iya gusar da najisa din ba tare da ya dau lokaci ba annan bai bata masa sallarsa in sai ya je ya yi abubuwa da yawa da zai dau lokaci to sai yanke sallar sai zai ya kawar da wannan sannan sai ya dawo to amma abin da ya shafi famfas a bai taba jikinsa ba saboda haka sallar matan nan yana nan daram kuma wannan wata hanya ce na kulawa da tsaftar mace din in za a iya yayin da yaro ba zai barka ta yi sallah cikin kwanciyar hankali ba sai in ta ɗauke shi ko ta goye shi to ta sa masa famfas sai ta goye shi sai da inda zai fitar da wani najasa ba zai shafi jikinta ba wallahu a'lam tambaya ta biyu ke cewa tana karatun alqur'ani sai ɗanta ya yi bauli cikin qur'ani yaya za ta tsarkake qur'ani kaga shi ma da ta bi shawarar da muka ambata din nan in yaro yana kusa da ita za ta yi sallah ko za ta yi karatun alqur'ani din ma to sai ta yi kokarin ta sa mashi famfas ta inda najasa ba zai shafe alqur'anin ba to a wannan yanayi yadda za ta yi shine ta sa ruwa ta wankewa shine ta sa ruwa ta bi kan wato batsarin sai ta girgiza shi ya fita shi kenan sannan kuma wani sakaci ne mace za ta yi yaro tana ɗauke da qur'ani a yi butsari a kai ta ɗora yaron ya ta riƙe yaron kenan saboda ko a hannu za ta riƙe shi haka ai za su zai zanto qur'ani yana gefe in zai yi butsari sai ne ya zuba a jikinta to amma dai yadda ya fara lanta dai in hakan ya faru na farko akwai sakaci a wajenta sai ta kula kar ta yi irin wannan na biyu mun faɗi yadda za ta yi sai ta yi amfani da ruwa ta wato ainihin tsarkake shi wani zai ce to in qur'anin na rubutu hannu ne fa in ta zuba ruwa tana iya yiwa rubutun zai wanke rubutun ko to shi ma abin da zan iya gaya mata yanzu dai shine ta wanke don tsaftace wannan sai ta yi ta samu ne Allah ma ya rubuta mata ta gyara mata wallahu a'lam sai yake cewa na uku littafin usulul fiqh da ulumul qur'an sun yi tarayya kan bayanin nasakh shin ulumul qur'an bangare ne na usulul fiqh ko me yake alaka tsakani to da alamu wannan lokacin da muka yi bayani ne akan an-nasakh aka rubuta waɗannan tambayoyin alaka tsakanin ulumul qur'an da usulul tafsir afwan da usulul fiqh waɗannan ilmomi ne guda biyu masu zaman kansu amma lokacin da nayi wannan bayanin ma na faɗa mana cewa ilmomin addinin musulunci suna da alaka da junansu to shi ulumul qur'an yana magana ne akan ilmummuka da suke da alaka da alqur'ani wanda za su taimaka maka wajen fahimta alqur'ani ko waɗanda aka cire su daga alqur'ani shi ko ilimin usulul fiqh shi ilimi ne da yake sanar da kai ka'idodi na cire hukunce-hukunce daga asali na shari'a to an-nasakh ya shafi hukunce-hukunce don haka an-nasakh da malaman usulul fiqh suke magana a kai suna magana ne a kan nasakh na hukunce-hukunce to su hukunce-hukuncen nan kuwa ana samun su a usul din musulunci mababbogan musulunci kuma farkon asalin musulunci shine mene shine alqur'ani to kaga dalilin da yasa malaman ulumul qur'an za su yi magana akan nasakh haka nan malaman usulul fiqh su ma za su yi magana akan nasakh binciken malaman ulumul qur'an akan nasakh ya fi sa'i akan na malaman usulul fiqh saboda su kawai abin da ya shafi hukunce-hukuncen ne za su yi magana akai su wannan da abin da ya shafi hukunci da abin da ya shafi wani hukunci ma in akwai nasakh a ciki kamar yadda wani lokacin akan yi nafaka sai kabar ne an shafe shi irin wannan ana samun zancen a cikin ulumu alquran saboda haka wannan shine akwai alaka ne tsakanin su wannan yana shiga bincikan wannan wancan yana shiga bincikan wancan sai dai wannan ya fi zurfafa akan mawdu'in sa na hukunce hukunce wancan kuma ya fi fadada akan abubuwan da ya shafi alqur'ani umuma ina fata an gane sai tambaya na karshe da zamu amsa yanzu guda ɗaya wanda ke da alaka da darasin da muka yi ko tafsirin mu na satin da ya gabata yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shin hana ƴan bid'a ayyukan su na bid'a a masallaci ya shiga garkashin ayar wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha to lalle mun faɗi cewa malamai sun faɗi abubuwan da suka ce ba sa shiga karkashin hana zikirin Allah a masallaci sai muka takaita da abinda malaman fiqh suke faɗa muka karanta abinda al-Imam al-Qurtubi ya ambata to kuma waɗannan abubuwa ɗin abubuwa ne da za su iya kawo saɓani ko rashin haɗin kai tsakanin musulmi to bid'a yana kawo saɓani da rashin kai ko baya kawo don haka hana yin bid'a a masallaci ai ba hana zikiri ba ne kun gane ko? Saboda mai yin bid'a abubuwa guda biyu yake na farko zai zo ya yi aiki mai kama da bauta kuma daga kyawun niyya mabi da ikhlasi shi bautan Allah yake so abu na biyu shine wannan abin da yake yi din ya saba makarantar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yadda annabi ya ce ba saboda haka wannan shi ya haifar masa da barna din to hana barna irin wannan a masallaci wajibi ne ina fatan mun gane saboda haka in ya tabbata wani yana yin wata bid'a a masallaci to hana shi yin wannan bid'a ko kulle masallaci a lokacin da yake wannan bid'a dan kada yi wannan baya shiga karkashin hana zikiri a masallaci ina fata kun gane saboda abin da zai yi dan ba haka aka umarce shi ba sai dai anan yana da kyau mu jawo hankali mu akwai abubuwa da ake yi akwai ijma'i akan cewa bid'a ne akwai abubuwan da waɗansu ne ke ganin bid'a waɗansu ba sa ganin bid'a ne to saboda haka wanda yake gani abinda ake sabani a ce bid'a ce ko ba bid'a ba ina nufin nagartaccen sabani tsakanin malamai a irin wannan wanda yake ganin cewa bid'a ce to sai ya hana dan uwansa wanda yake yi ta hanyar hikima mun gane ko sai ai ta hanyar hikima wanda ba zai jawo wata mafsada da za ta fi hana su yin wannan abin a masallacin ba akwai wani malamin da yake gaya min Professor Abdul Fattah Olayole wani malami ne a jami'in Maiduguri Bayerbe dan garin su ina jin Owo ko Iwo ake kiransa yake cewa a garin su akwai samari da suka tashi da riko da sunna da ke yana zuwa suna interaction da su masallacin da suke akwai manya-manya tsofaffi waɗanda suke harkoki irin na ɗariƙa da wazifa kuma su ma yaran nan suna harkokin su wanda suke ganin abubuwa ne na sunna su da tijan ba su hana su ba saboda haka su ma in sun zo za su yi abin da yanzu ba sa attacking wazifar su da suke yi amma suna kokarin jan samari su koyar da su cewa duk abin da bai zo ba a doron sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to yin watsi da shi shi yafi sai ana zaman lafiya a tsakanin su biyu din su ba su hana su abin da suke yi ba su ba ba su hana su abin da suke yi ba sannan suna jan waɗansu samari su zo su bi nasu tafarkin wanda suke ganin shi ne sunna ba tare da waɗancan su ma sun hana 'ya'yansu su zo su bi waɗannan ba to kaga wannan akwai ɗan hikima a ciki tana iya su waɗannan tsofaffi in za ku shekara kuna gaya musu cewa wannan yanayin yadda ake annabi bai yi shi ba ba za su gane ba za su ce muku ai zikiri ne kai saboda kai in zikiri ne ka hana su za su ce ka hana zikiri eh in ba za su fahimci sai kuma sai ka kyale su sai kai magana da wadanda za su za su fahimce ka yafi da kuma raba masallaci mun gane ko in kun raba yanzu kun haifar da gaba tsakanin ku da su kenan yace mun haka suka yi kuma yayi ta encouraging samarin kuma duk tsohon da ya rasu ba a samu mai mai gurbin sa a wannan da'ira saboda ƴaƴansa suna tare da waɗannan Allah madaukakin sarki ya ganar da mu na'am dan haka zamu sake karanta ayar da muka tsaya akai mu dora insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
Allah madaukakin sarki yana cewa walillahi al-mashriq wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un 'alim walillahi al-mashriq wal-maghrib Allah shike da mulkin maqullu warana gabas hakanan wajen faduwar rana yamma fa aynama tuwallu duk inda kuka fuskanta فسمى وجه الله أنن فسكر الله تكي أنن يردن الله تكي أنن الكبر الله تكي إن الله واسع عليم للي ألا مدوك الشنسركي من يلوان فللاني من يلوان ملكيني عليم من يواء من شكتشم سني mun yi bayani dangane da munasabar wannan ayar da ayar da ta gabace ta musamman a mazhabar malaman da suke ganin cewa ayar da ta gabace ta tana magana ne da mushrikan makka sannan mun yi bayani dangane da sababin nuzul na wannan ayar din anan akwai wani kuskure da nayi da ya dace a mu gyara yayin da nake fadan littafi al-muharrar fi asbab an-nuzul na ce wanda ya rubuta shi shine Isam ibn Abd al-Hamid wannan kuskure ne shi Isam ya rubuta littafin as-sahih min asbab an-nuzul amma al-muharrar fi asbab an-nuzul na Khalid ibn Sulaiman al-Muzaini saboda haka a gyara wannan maganar da muka yi ولله المشرق والمغرب abinda ya rike muka ce zami shine yanzu mu fadi menene ma'anar aya din mun fadi munasabar ta da ko tana da sababin nuzul ko muka kai ga cewa muka rinjaye da shi abinda al-Muzaini ya fada cewa lura da kasancewar asar da suka zo ba su inganta ba wanda ya inganta kuma ba qararai ke nuna sababin nuzul ba sai muka ce wannan ayar ba dole ne zanto tana da wani sababi na saukawa sai dai abubuwan da malamai suka ambata kowanne yakan shiga zai iya shiga wajen tafsirin ayar amma ba magana akan sababin nuzul ba to anan yana da kyau in fada muku cewa wannan hadisin na Amir ibn Abi Amir ko ibn Rabi'a wanda Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito wanda na karanta muku a wancan satin cewa da dama daga cikin malaman su inganta shi ba akwai daga cikin malamai na zamani wanda suka inganta shi ina zaton Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta shi kamar yadda ke cikin sifatu salatin nabi in an tafa wannan ingancin to shi ma duk da haka dai maganganun da muka yi a wannan din suna nan in an tafi akai ana iya rinjayar da cewa sababin nuzul shine wannan aya din shine wannan hadisi din cewa dan su sun yi sallah ba su gane ina alqibla take ba sai suka yi kowa yayi sallah inda yake zaton shine alqibla sannan ya sa alama da suka waye gari suka fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ayar ta sauka to almuhim dai wancan abin shine abin da muke ganin yafi rinjaye to amma wani zai tambaya anan da malamai da suke da karkata zuwa harkan fiqhu kamar irin al-Imam al-Qurtubi sukan kawo wannan matsala din hadisin Ibn Umar mun ce ya inganta da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hanyar sa ta dawowa daga Makka zuwa Madina yakan fuskanci duk inda abin hawarsa ta fuskanta yayin sallah to malamai suna cewa wannan ana nufin sallar nafila sallan nafila to in muka ce ba shi ne sababin nuzul ba amma Ibn Umar yana kafa hujja ne da cewa wannan din shine ake ke ishara akai ko za a kafa hujja da wannan aya din bisa wannan aikin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mun faɗi cewa ba dole bane dan Annabi yayi wani abu sai ka same shi karara a aya saboda kamar yadda ake masa wahayi alqur'ani haka ake masa wahayi sunna to anan dan tafiyar da kiro kike dinka nan tana iya ka tambaya to menene hukuncin yanzu sai malaman fiqhu su dan fito su yi ma bayani kamar da al-Qurtubi yayi anan yake cewa masiya yawan malamai sun tafi akan cewa idan mutum yayi sallah a yanayi na hadari ko duhu sai yayi sallah a wani waje wanda ba shine al-qibla ba to yaya zai daga baya ta bayyana gare shi cewa inda ya sallu na ba shine al-qibla ba yace to sallar kamar ta yayin malama sun tafi akan cewa sallar ta kai saboda yayi iya kokarin sa abinda ya bayyana gare shi kenan saboda haka sallar ta kai yace wannan shine mazhab Sufyan ibn Uyayna kenan da Ibn al-Mubarak da Ahmad da Ishaq yace shine maganar Abu Hanifa kuma shine maganar Imam Malik sai dai Imam Malik yana ganin cewa mustahabbi ne ya rama wannan sallar matakan lokaci bai fita ba in lokaci ya fita to wannan ta riga ta yi amma mustahabbi ne ya abin nan sai kuma bai kara bayani ke cewa inda ake cewa mustahabbi ne ya rama din shine idan ya juye baya completely ma al-qibla din amma idan ya dan yi dama ne haka kawai ko idan ya hagu ne haka kawai to wannan ba sai ya canza ba sallarsa ta yi kawai sallarsa ta yi amma man ta ya mana auta ya sara qalilan mustahidan fala i'adata alayhi fi waqtin wala ghayrihi yace amma al-imamu shafi'i kuma shi yana ganin cewa sallar nan ba ta yi ba saboda fuskantar al-qibla ai sharadi ne daga cikin sharadan sallah sai yace amma abin da imam malik ya faɗa shi yafi inganci saboda me yace saboda jihar al-qibla lalura tana iya sa a barka kamar a halin musayafa idan yaki yayi yaki da alama da yakin sarki yake shahadu ala salati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana hadisi yazo mustaqbil alqiblati wa ghayr mustaqbilha wato idan tsoro ya kai tsoro yaki gumurguzu ya kai gumurguzu to in lokacin sallah yayi to ku yi sallah kuna gumurguzo sawan kuna fuskantar alqibla ko ba ku fuskantar alqibla yace to saboda haka sannan gashi nan rukhsa ma a halin tafiya ga mutumin da yake nafila an halatta masa ya kauce daga alqibla yace to abinda ko lalura da rukhsa ke sauke shi to ya dace a ce bayan kai iya kokarinka sai baka riske shi ba ya dace wannan kokarin ya sauke maka to wannan shine maganar da ya firin jaya wannan dangane da sallar farilla kenan dangane da sallan nafila abinda shi wannan ya ambata Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma shine abinda malamai kusan gabaɗayan su suka tafi akai shine Qurtubi yake cewa wala khilafa bain al-ulama fi jawaz an-nafilati 'ala ar-rahila li hadha al-hadith wa ma kana mithluhu ولا يجوز لأحد أن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه إلا من شدة الخوف على ما يأتي يتي تيوى باب ساباني تكان ما لمين أكان حلت سمتم يسلم نافلة أكان أبا حوانسا سبب دوانا حديث دوانا نسو حديثين شو النبي صلى الله عليه وسلم يتي سلى أكان أبا النبي amma in kana da dama da zaka fuskanci alqibla shi yana cewa bai halatta da gangan mutum ya ki fuskantar alqibla din almuhim wannan hadisin dai abinda yake tabbatarwa shine cewa idan mutum yana hali na tafiya zai iya sallar nafila akan abun hawansa ko ina ta fuskanta dashi ko hadisin da cikin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fuskantar da ita alqibla da farko in ya fuskantar da ita alqibla ya fara sallah din to daga nan kuma duk inda ta juya zai shiga ba da sallar sa ina fata kun gane saboda haka wannan shine abinda za a dauka daga wannan ayan basu tafsirin Abdullahi ibn Umar sannan kuma da aikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walillahi al-mashriq wal maghrib ma'anar ayar gabas da yamma duka na Allah ne Imam al-Tabari yake cewa milkan wa khalqan milkin Allah ne kuma halittan Allah ne Ibn Ashir yake cewa Allah ya gabatar da lillahi ne saboda ya nuna cewa nashi ne shi kadai kuma cewa da yi al-mashriq wal maghrib bayana nufin kadai gabas da yamma bane yana nufin dukkan jihohi yana nufin mene dukkan jihohi da gabas da yamma har ma da kudu da arewa an yi iktisari akan gabas da yamma ne saboda shine yawanci a magana dan adam yake ambatar su yace gabas da yamma amma yana nufin dukkan wadansu kuma suka ce saboda a Ka'aba a garin Makka Baitul Maqdis yana kallon gabas a can Madina yana kallon yamma saboda haka sawa'un ananan jiha ko ananan jiha duka jihohi na Allah ne uslubi ne wannan so da dama Qur'ani yakan yi wannan din amma ana nufin gaba ɗaya kun gane ko kowane bangare na ƙasa duk inda zaka iya fuskanta gabas ko yamma kudu ko arewa duka na Allah ne shi ya halicce su kuma mulkin sa ne dan haka fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta anan tafsirin sai dauki tafsiri guda biyu fa aina ma tuwallu duk inda kuka tafi da hijira ba mun ce an hana su shiga ɗakin Ka'aba ko yawa ta inda suka yi hijira ko kuma fa aina ma tuwallu shine al-insiraf an istiqbali al-Ka'aba maganan da Abdullahi ibn Abbas ne Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake garin Makka yana fuskantar Baitul Maqdis yana sa Ka'aba tsakanin sa da Baitul Maqdis da yake fi garin Madina wannan daman takawa to yanda yake kallo ya juya ya bambanta da yanda yake a garin Makka saboda haka duk inda kuka fuskanta ko duk inda kuka tafi a bayan kasa fa samma wajhullah to anan samma ma'anarsa hunalika anan akwai wajhullah menene ma'anar wajhullah anan wurin malamai suna sabani anan shi yasa na fassara ko na yi tarjuma sa da abubuwa guda uku a wancan satin haka ma a yau na ce fa samma wajhullah anan zatin Allah yake wajhi yana zuwa ma'anar wajh fasta in ba ku manta ba ayar da ta gabata bala man aslama wajhahu lillah mun ce alwajh yana zuwa itlaq al da itlaq al ba'd wa iradat al kull afadi wani bangare amma ana nufin gaba ɗaya sai zanto asamman aslama wajhahu ayman aslama zatahu wanda ya mika kansa ma Allah madaukakin sarki to sai wadan suka ce anan fa samma zatullah Allah yana nan wurin ma'ana yana nan bi sam'ihi wa basarihi wa ilmihi da sauransu duk inda kuke je ai Allah yana nan ma'ana Allah yana ganin ku yana jin ku ya san me kuke yi duk inda kuke tafi shi yasa ma ai yace walillahi al-mashriq dan ko ina gabas da yamma duka nashi to duk inda ka tafi a gabas ko a yamma to na Allah ne zaka samu Allah a wurin anan saboda sabani da ake samu wani lokacin na gurbata ta aqida sai ka samu wadansu suna cewa to wannan fa in an fassara shi da wannan to ka gane dole ayi tawilin da muka yi din nan yanzu bi sam'ihi wa basarihi wa ilmihi ko shine abin da ibnu kasir yayi bayan ya hakaito maganan al-imam ibnu jarir yace a gane wannan saboda kada wani ya dauka ana nufin Allah yana nan da zatinsa a ko'ina Allah da zatinsa ba a ko'ina yake ba Allah da zatinsa ya ce yana ciki yana al-ulu yana sama 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 inda babu wanda ya sani ko amma da iliminsa yana ko'ina ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhu wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سيدنا ما كنت شواء ده إلي من سيكي من قانيكم ما قانا ده بيو شين شواء فأينما تولوا فسمى وجه الله أي فسمى رضا الله أنا يردن الله سيكي shi ma'anan Qur'ani yana zuwa da wannan a ce wajhullah ana nufin yardan Allah wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah la khayra fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas sai shi mene wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima duk wanda zai yi wannan a wajen taron jama'a a majalisu yayi umarni da sadaka ko yayi umarni da kyakkyawan aiki ko yayi sulhu tsakanin mutane in yayi wannan yana mai neman yardan Allah kaga wajhullah yana nufin mene yardan Allah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura mana ciyar da ku ne liwajhillah dan neman yardan Allah to wannan kun ga maganar da muka yi akan munasaba cewa matukar kuna bin Allah madaukakin sarki to duk inda kuka je za ku samu yarda Allah in dai Allah ne yace ku fuskanci nan in kuka yi to anan ne yarda Allah take saboda haka wannan suna da dama daga cikin malamai abinda suke yin jari kenan wannan tafsiri din cewa anan ayar tana magana anan akan tawjihul qulub min ila Allah tabaraka wa ta'ala an kore ku zuwa masallaci mai alfarma a Makka kuka koma to duk inda kuka koma din nan tun da yardan Allah kuke nema to za ku samu yardan Allah a ko'ina ku shine fasamma wajhullah tafsiri na uku shine fasamma wajhullah ay fasamma qiblatullah mana duk inda kuka fuskanta matakar da umarnin Allah ne to shine mafuskantar da Allah yake so shine alqiblar da Allah madaukakin sarki yake so wadansu kuma suka ce fa samma qiblatullah mana duk inda kuka tafi a bayan kasa kuna da inda za ku fuskanci alqibla alqibla Allah ita ce Ka'aba duk inda ka je a bayan kasa to za ka iya fuskantar bakin Ka'aba shi yasa za ka mu anan muna fuskantar ta gabas ko wadansu ta kudu wadansu ta yamma wadansu ta arewa duk inda kuke a bayan kasa za ku iya fuskantar wannan wurin saboda haka duk sun kore ku sun hana ku shiga dakin to kada ya bakan ta muku rai duk inda kuke za ku fuskanci wurin ina ba za ku gane shi ma nan wajihi ne muhtamil wajen tafsirin aya da to amma kamar yadda na faɗi shi abinda na faɗa na biyu nan kusan shine abinda ya fara yin zai danga lura da munasabar aya da cewa an kore su ne da an hana su shiga masallaci saboda haka Allah yake jajanta musu duk inda suka tafi abinda suke nima a masallacin za su samu a can tunda maqsudin ne guda ɗaya ne sun fuskantar da zukatansu da ayyukansu ne wajen neman yardan Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane shine fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim lalle Allah madaukakin sarki mai yalwa ne ana tsahir ibn ashur yake cewa wannan tazil ne da yake koma izuwa ga walillahi al-mashriq wal-maghrib dan ya nuna yalwan mulkin Allah madaukakin sarki da yalwan sauken Allah madaukakin sarki Allah babba ne mai girma baka kure Allah madaukakin sarki dan haka in kun kuntatawa musulmi ta wannan bangaren sai yalwata musu ta wancan bangaren inna Allah wasi'un alim kuma Allah madaukakin sarki ne cikakken sarki suka ce wannan alim din shi kuma tazyin ne mafadin sa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah duk inda kuka fuskanta yana sane da abinda ke cikin zuciyarku me yasa kuka fuskanci wannan neman yardan sa to zai ba ku yardan sa saboda haka wannan adunkuli shi ne tafsirin wannan ayar da alakar ta da ayar da ta gabata a tafsirin da muka rinjaya a tafsirin al-Imam at-Tabari da yake cewa yana nufin nasara ne da rumawa shi ma ya ce in ka tambaye ni mai alakar wannan ayar da ayar da ta gabace ta sai in ce maka eh suna da alaka suna tafiya daidai wa daida yace alakar ko ita ce shine cewa rushe masallaci da suke yi bai shi shi yana nufin wanda suka rushe masallaci nan sara da suka rushe Baitul Maqdis rushe Baitul Maqdis da suke yi kada ya tarar da ku kada ya sa ku bakin shiki duk inda kuka je ma za ku iya bauta ta ma Allah madaukakin sarki matakar bautan Allah kuke so matakar yardan sa kuke nema to za ku iya masa bauta ba sai a Baitul Maqdis ba wannan shine munasabar aya na gabata a tafsirin da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya rinjaya sai Allah ya ci gaba da cewa
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالقون
نعم
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
الله ما دوكين سركينا شوا وقالوا اتخذ الله ولدا سنشي وي الله ما دوكين سركي ياريكي دا يا دوكي دا wato ya dau wani abu ya rike shi a matsayin da subhan sarki ya tabbata ga Allah Allah ya fi karfin haka bal bari wannan maganan ba haka take ba lahu ma fi samawati wal ard shi ke da mulkin sammai da kasa duk abin da ke sama da kasa mulkin sa ne halittar sa ne كل له قانتون كما جباء ينسو سنة ماسو كان كان دكي دبيايا أغريشي خوصوصو خوصنكي بديع السماوات والأرض شيني فا واندي تركري سمي دكسا باتار ديا كوي كوي حالي تنسى دكوزن ويبا وإذا قضى أمرا in ko ya hukunta wani abu ya faru fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to kawai cewa yake da shi faru sai abin ya faru anan wadannan ayoyin guda biyu sun kunshi raddi ga firkoki guda uku da ake magana a kansu. Allah madaukakin sarki ya game ƙungiyoyi guda uku ya faɗa mana munanan ɗabi'unsu. To a nan yake sake game su ya sake faɗa mana wata mummunan ɗabi'a ne. Kira'a ta zo guda biyu. Kira'ar jumhur ita ce wannan, wa qalu takhadha Allahu walada. Akwai kira'ar Ibn Amir babu wawɗin nan, qalu takhadha Allahu walada, sai ta zanto isti'nafi. In ta zanto isti'nafi sai zanto kamar bayan ka ji abubuwan da aka faɗa na munin zance na ahlul kitabi da mushrikai, wato yahudu da nasara da mushrikai su ne firkoci guda uku da su. Tana iya sai ka ce to naji, amma iya su ke nan ko akwai waɗansu? Sai aka ce maka ai akwai waɗansu. Sai aka fara ko kalu ga aka fara da cewa kalu, in mun fassara da tafsirin da kiran Ibn Amir kenan istinaf, da kuma tafsirin jumhur shi wannan hadafi ne kawai. Ana ci gaba da zago maka ne munanan ɗabi'u da zantuka da aƙidu na wato ainihin waɗannan. To Allah madaukakin sarki ya game tsakaninsu tun da ya fara cewa ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushriki. Kaga anan ya game su. Sai ya zo a gaba kaɗan ya sake game su da yake cewa wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Ya faɗi su anan, ya faɗi ahlul kitab kawai ko? Can sai ya ce, sai ya raba su ahlul kitab ɗin. Wa qalat al-yahudu laysat an-nasara wa qalu lan yadkhula al-jannata tukum ko? Ya haɗa su biyu ɗin. Sannan ya dawo ya ce, wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay, wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay. Sai ya haɗa su da mushrikai a tafsirin da muka farin jayar ko? Kadhalika qala alladhina la ya'lamuna, alladhina la ya'lamuna sune ne, sune mushrikai ne. Kaga an haɗa su a can na farko, a nan ma an sake haɗa su, sannan a ƙarshen wannan maganan za a sake haɗa su da wannan ne. Malamai irin su al-Imam al-Wahidi suke rinjayar da cewa kalu anan yana koma izuwa ga firkokin guda uku ne, saboda abinda Allah ya faɗa anan yahudu sun faɗa, nasara ma sun faɗa, sannan mushrikan makka ma sun faɗa. Wa qalu takhadha Allahu walada, sun ce Allah madaukakin sarki ya riki wani abu a matsayin ɗa. Yahudawa sun faɗa wannan kamar yadda Allah ya gaya mana al-Qur'ani, wa qalat al-yahudu Uzairun ibn Allah. Nasara sun faɗi wannan kamar yadda zuwa wurare da dama al-Qur'ani. Shi gaba da ayat da na fara karanta, wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah. Nan nasaran shi aka fi maimaita a al-Qur'ani ko? Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam ko? Qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Wannan masu farka na nasara masu cewa shi kansa shi ne Allah ɗin kenan. Sun fi akwai firkan masu cewa shi ɗan Allah ne ko? To duka an yi musu raddi a wurare da dama al-Qur'ani. To mushrikai ma su ma su ce mala'iku ɗayan matan Allah ne. Wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa. Kafin nan a farko Allah madaukakin sarki yana cewa وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين او من ينشئ في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا التي اشهدوا خلقهم سنغا هلت الملائكه ني هر سغاني ما زاني سو كو ماتا تو كاغا دكا ودنن سلكوكين غدا هدو سن جينجينا ما الله ما دوكين سركي تشوا ينا دا shine wa qalu takhadha Allahu walada, sai daga cikin munanan zantukan su kenan da aqidodin su. sai Allah madaukakin sarki musu raddi wadannan ayoyin guda biyu sun kunshi raddi har kala uku ko sama da haka dangane da wannan mummunan zance da wadannan mutane suke yi raddi na farko shine a siyagar maganar ba wa qalu ittakhadha Allah sai amfani da ittakhadha cewa Allah ya riki ya dauki da yanzu a sanin ku mutum daukan wani yake kawai zai zama dan shi a haihuwan sai yake yi ko so in ka dauki wani ne ka sashi danka kina shi ba danka bane so kaga anan shine raddi na farko da aka yi musu wajen maganan ma an nuna batin wannan aqida din eh in kace ya dauki wani ya maita shi dansa to kenan ba dan nasa bane kenan eh to an yi amfani da wannan uslubin domin a yi musu raddi cewa lallai Allah ba shi da da wa qalu takaba ar-rahman walada laqad jiktum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal-ard illa ata ar-rahman 'abada laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda wannan babban zance girman ta ya kai da sauran irin sammai tsatsage saboda wannan magana da jingina wa Allah da sauran irin duwatsu su tarwatse su yi raga-raga saboda girman wannan zance da suka yi da'awar cewa Allah ya riƙe da bai cancanta ba ma Allah madaukakin sarki ya riƙe da so ba shi da shi kuma bai cancanta ya dauki wani jingina wa kansa a matsayin kansa ba shi yasa hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam kudusi cewa Allah madaukakin sarki yana cewa dan adam ya zage ni amma bai dace da dan adam ya zage ni dan adam ya jingina tawaya a gare ni bai dace ba dan adam ya jingina tawaya a gare ni zagi na shine sai ina da da jingina tawaya ya ce bazan iya raya shi bayan mutuwa ba shi yasa babu mai hakuri da juriya kamar Allah madaukakin sarki kamar yadda hadisi ya zo shi ma cewa suna jingina masa da kuma yana ciyar da su yana wada su suna masa ƙarya kuma yana jingina yana wada su saboda haka ba karamin laifi bane mutum ya jingina wa Allah madaukakin sarki da وقال اتخذ الله ولدا شيئا ما الله يسي سبحانه اركي يا تبت قريش شيما وانا ردي معنى سبحانه يا تركك يا هو هوا يا فقرف وانا دخك جنجنا وانا ازوى قريش جنجنا نقصنا اذا توايا قريش اوجن الارم اوجن حليفتا da sifa ce ta kamala amma jingina wannan ma Allah madaukakin sarki sifa ce ta tawaya saboda mai da yana buƙatuwa zuwa ga wannan dan a yanayi na gajiyawa a yanayi na talauci sannan dan yana mai gurbin uban idan babu uba haka ne ko ba haka ba dan haka mutum yake so ya zanto yana da da don haka mutum in bai da da hankalin sa yake tashi ko da wannan mutumin annabi ne ba muna karanta ba annabin Allah Zakariya yana roƙon Allah ya bashi da saboda amfanin da ga wato ainihin mutum in ka samu da ka samu kamala saboda kana da mataimaki ko sannan kuma kana da mene magaji shi yasa ake cewa in mutum ya zo bai ma haihu ba ake cewa ne sai a ce ya koma ko ba haka ba ma'ana ya koma labarin sa ya kare babu shi kenan gaba ɗaya to saboda haka samun da ma da adam tawaye amma shi Allah madaukakin sarki bai da lokacin da yake gajiya bai da lokacin da yake bukata kuma bai karewa to dan me zai bukaci da dan haka wannan fadin subhana din raddi ne a gare shi
bai tantance shi ba dan baya bukata. Abu na uku wajen rabbi, sai Allah ya ce lahu ma fi samawati wal ardi, duk abin da ke sama da duk abin da ke kasa nashi, mulkinsa ne. In ko mallaka ya shigo tsakanin wani da wani, to bai yiwuwa wannan ya zama ɗa. Kun gane? Ba ka mallakan ɗa, ɗanka. Ɗanka ba mulkinka ba. Shi yasa malaman fiqh suka ɗauka daga wannan cewa duk mutumin da ya mallaki ɗanka, ma'ana kun rabu da ɗanka. Ko wal'iyadu billah, mutum musulmi ne, ɗan ya koma san. Aka yi yaji, ko? Sai ya ribanci wannan ɗan ya zanto bawa a gare shi. Suka ce, aina, za a yanta shi. Za a yanta wannan ɗan. Da anna Allah ta'ala ja'ala nafiyal waladiyya bi isbatil ubudiyya. Da Allah madaukakin sarki ya sanya kawar da wato ainihin ɗantaka da tabbatar da bauta. So ɗa bai zanto bawan ka, ɗanka bai zanto bawan ka. To Allah ya faɗa mana cewa duk abin da ke sama da ƙasa bawansa ne, mulkinsa. Kun gane? Saboda haka ba zai yiwu suna mulkinsa, halittarsa, kuma su zanto ‘ya’yansa ba, ko wani daga cikin su zanto ‘ya’yansa ba. Wannan sai zanto raddi ne ga duka waɗannan sarrafin. Ma Yahudu wanda suka ce Uzairu ɗan Allah, haka nan da Nasara da suka ce Almasihu ɗan Allah, haka nan ma mushrikan Makka da suka ce ne, da suka ce mala’iku ‘ya’yan mata ne na Allah Maɗaukakin Sarki. Abu na huɗu wajen rabbi shi ne cewa kullun lahu qanitun. Kullun wannan tanwini yana ya zanto iwad ne na masu samawati wal ardh, dukkansu. Wato abin nan da Allah ya ce nashi ne, mulkinsa ne, dukkansu masu ƙanƙan da kai ne, masu biyayya ne cikin tsoro ma Allah Maɗaukakin Sarki. Al-Imam At-Tabari yake bayani akan wannan, yace biyayyar da suke ma Allah Maɗaukakin Sarki shi ne kasancewar tasirin halittan Allah yana tare da su a ko'ina. Duk wani abin da ka gani yana nuna maka cewa akwai wanda ya yi shi, kuma akwai tsarin da Allah ya yi shi zai gudana a kai. Yana iya fita daga wannan tsarin? Ba zai fita daga wannan tsarin ba. Yanzu rana da aka kaddara mata za ta fito daga gabas ta faɗa yamma, ta isa wata rana ta ce ba za ta fito daga gabas ba ta faɗa yamma, ba za ta iya ba. Yanzu kai ɗan adam da aka kaddara maka cewa in ka ci abinci za ka yi bayan gida, ka isa ka ce ba za ka yi bayan gida ba? Wannan tsarin wa kake bi? Tsarin Allah, ko? Shi yasa waɗansu malamai suka ce mana yana ban Allah Maɗaukakin Sarki, komai yana biyayya ga Allah Maɗaukakin Sarki. Wannan wato at-ta'a kenan al-qadariyya, ko? Wacce take bin al-mashi'a al-qadariyya, wa tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Biyayya kala biyu ne. Akwai biyayya na ganin dama, shi ne wanda Allah ya ɗora mana mu yi. In ka yi za ka samu lada, in ka ƙi za ka samu zunubi. Sannan kuma akwai biyayya ta dole wanda Allah ya tsara ka haka za ka yi, ko kana so ko ba ka so haka zai faru. To kasancewar ko kana so ko ba ka so ga wani tsari da Allah ya ɗora ka a kai yana nuna menene? Yana nuna kai bawansa ne. To haka Uzairu yake, haka Isa yake, haka mala'iku suke. Yadda Allah ya sa su sai nan, dole haka za su yi. Saboda haka ya za a yi su zanto ɗaya a gare shi? Ba zai yi ba. Sannan sai Allah ya ƙara cewa banda ma haka, ba wai san mai da ƙarshe ɗin kawai mulkinsa ba ne, shi ya ƙirƙire su. Shi ya mai? Ya ƙirƙire su. Bai zanto ya ƙirƙire su kuma su zanto ɗaya a gare shi. Shine ma nan badi'u as-samawati wal ard, wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Idan Allah ya hukunta abu ya faru,
mana ya kaddara haka cewa abu kaza zai faru lokacin da yake son wannan abin ya faru cewa yake da shi kai faru sai faru to haka yace ma waɗannan da kuke cewa ƴaƴan sa ne cewa yi da su su faru kai suka faru al-imam ibn jarir at-tabari yana ganin cewa wannan maganan waɗannan ayoyin guda biyu suna magana da nasara ne to amma magana da tafarin jayi shine ta shafe su duka uku din saboda duka uku din sun yi wannan da'awa din saboda shi ya ce ai wani tun daga wa man azlama din akan nasara ake magana ko saboda haka sai ya ci gaba da cewa waɗannan ayoyin ma magana ake da nasara ba da mushrikan makka ko da yahuda ba a'a to amma dai zahirin magana da dama daga cikin malamai suke yin jayarwa shine cewa yana yi ne da su gaba ɗaya kuma kowane rabbi din ya shafe su duka duk da cewa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun din ya fitowa fili akan Isa alaihi salam saboda shi an haife shi ba tare da uba ba eh to wannan shine shubhan da wadansu suke ambata cewa ai dan Allah ne shine Allah ya ce da su ai lamaransa cewa yake faru sai abu ya faru ai yayi halitta ba uwan ba uban إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سبب ذلك والنشي ما وني رديني كمصمم أحن كل شيء ما ونن ممونا من شيء دواء لنم متاني أكو كو جماعة قراء أكو سكي لنجد دا الله مدعوك في الشمس لنجنونا منا مك kai wasu makura wajen bata alamai suna faɗan me yasa su yahudu da nasara suka faɗi wannan me yasa su mushrikai suke jingina mata ko mala'iku ma Allah madaukakin sarki a matsayin ƴaƴa mata na farko suka ce su ut-ta'wil mummunan tawili ne da rashin fahimtar littafinsu su kuma waɗannan tsananin jahilci sana ya lokacin mai ja insha Allah sai dai mai zuwa za mu dora da inda muka tsaya abinda muka faɗa zan shiri din fallashi daga Allah madaukakin sarki wanda muka kuskure muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh